muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da hantsi, da fatan ana sauraron mu lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. An kashe mutane 20 kana aka jikata wasu 26, aka kuma an haka kuma ana zaton an tsare mutum daya biyu bayan harbi a jiya Asabar a wasu kasuwannin zamani a wani gari dake kan iyakar El Paso da jihar Texas, inji ƴan sanda. Jami'an hukumar tsaro sun gano wanda ake zaton da aikata harbe-harben da suna Patrick Crosses, mai shekaru 21, na garin Allen na jihar Texas da ke cikin arewacin Dallas, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Dallas na kimanin tazaran kilomita 1,000 ne daga El Paso ta gabas. Da misalin karfe 10 na rabi na safe, agogon yankin ne ƴan sanda suka fara samun kira da rahotanni akan harbe-harben a babban kantin Walmart da kuma kusa da wata kasuwar zamani ta Cielo Vista wanda suke a gabashin birnin. Sergeant Robert Gomez shine mai magana da yawun ma'aikatar ƴan sandan El Paso. Ya ce galibin harbe-harben an yi shi ne a Walmart, inda akwai sama da mutane 1,000 masu sayan kaya da kuma ma'aikata kimanin 100. Iyalai da dama dai sun bi rangwami ne na lokacin hutu suka je wurin domin sayan kayan makaranta, a cewar jami'an. Wannan wani lamari ne da ba a taba gani ba a El Paso, inji Gomez. Yana nufin wato harbe-harbe da kuma raunata dimbin mutane da aka yi, wanda ka iya kai su ga rasa rayukansu. Amurka da Taliban sun fara tattaunawa a hukumance a karo na 8 a birnin Doha, inda bangarorin suka nuna alamun cimma daidaito a wannan zagayen wanda zai kawo ƙarshen da dadin yaki da Amurka ta shiga a tarihi. Kungiyar Taliban ta bayyana alamun kulla yarjejeniya a wannan karon. Wakilin Amurka a wannan tattaunawar Zalmay Khalizad ya faɗa a wani sakon Twitter cewa sun shirya su sanya hannu akan yarjejeniya ta kwarai. Sai dai da alamun ana samun rashin fahimtar juna a kan abinda yarjejeniyar za ta kunshi daga bangarorin Amurka da kuma Taliban ɗin. Ita dai Taliban tana kallon yarjejeniyar ce tamkar wato janyewan sojojin kasashen waje, musamman Amurka daga kasar Afghanistan, wanda ita kuma a bangaren ta tayi alƙawarin daina amfani da kasar Afghanistan tana kai hare-haren ta'addanci akan wasu kasashe. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta zargi abokiyar gabanta India da take dokokin ƙasa da ƙasa akan raba kayan taimako, inda ta yi amfani da wasu abubuwan fashewa a wani ɗan rikici da aka samu akan iyakar Kashmir. Tana mai cewa waɗannan makaman da sun hallaka aƙalla fararen hula guda 2, kana wasu 11 suka jikata a ɓangaren Pakistan a yankin. Zargin na zuwa ne wuni guda bayan da India ta sake yin fatali da bukatar shugaban Amurka Donald Trump na shiga tsakani domin sasanta rikicin yankin Kashmir tsakanin kasashe manya 2 masu mallakar makaman nukiliya. A wata sanarwa da ma'aikatar sojin Pakistan ta fitar a jiya Asabar, an raunata fararen hula a ranar 31 ga watan Yuli ne a kusa da ƙauyen Nelum Valley, a kusa da iyakar da ta raba tsakanin kasashen India da Pakistan, wanda ake takaddama a kai. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper yana kai komo a yankin Asiya a balagurun sa na farko zuwa kasar waje a matsayin shugaban tsaro ma'aikatar tsaro ta Amurka. Balagurun nashi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta janye daga yarjejeniyar shekara da shekaru akan mallakar makaman masu nirzami da kasar Rasha. Janyewar na nufin Moscow da Washington suna da hurumin kira makaman masu cin dogon zango. Haka kuma wannan na zama mummunan labari ne ga kasar da ba ta taba shiga ba irin wannan yarjejeniya kamar China. Sabon sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce yana son ya ga Amurka ta mallaki wato sansanin makamai masu cin matsakaitan zango a yankin Asiya.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kungiyoyin na kasasu a jihar Plateau Nigeria na ci gaba da nuna damuwa a game da halin da masu bukata ta musamman ke ciki, lamarin da ake alakantawa da rashin samun wata tsayayyar madogara. Rashin bayar da kulawar da ta dace wa sha'anin ilimin nakasassu na daga cikin dalilan da suka haddasa zaman kashe wandon wannan rukuni na al'umma. Mafari kenan wasu daga cikin su ke fadawa sana'ar bara. Saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin zamantakewar nakasassu a jihar Plateau, kamar yadda za a ji a hirar da wakilin muryar Amurka a Jos Zainab Babaji ta yi da chairman na nakasassun jihar.
Sunana Said Atta, ni ne chairman na National Joint Association of Persons with Disability, wato shugaban nakasasu na jihar Plateau. Ya kamata nakasasu su samu yancin su domin a gadi cewa suna aiki domin dogaro da kansu. Sannan na biyu akwai zancen empowerment,
wato inganta rayuwansu
domin su ma su san cewa ana yin tare da su. Sannan akwai bukatu na kuma duk inda abun da ya kamata za a yi ma na masu lafiya, ya kamata duka ma a hada ma na kasasu a ciki domin su ma su zama da cewa su ma masu yanci ne kamar yanda mai lafiya suke. So ba sai na ci gaban na fade su da daidai ba, akwai bukatu da dama wanda an sana yi ma masu lafiya, ya kamata a hada masu na kasasu a ciki domin su ma su samu moriya gwamnati ko kuma abun da ya kamata ko su kungiyoyi masu zaman kansu.
To amma tun farko ma wato saboda wannan bukatu ne kuka samu kungiya wanda za ku gabatar da wato bukatunku a wuri guda?
Haka yake, saboda wannan bukatun ne, saboda mun fita mu yi kuka ko kuma mu yi kira da muryan cewa wannan kungiya na nakasasu ne, sai a samu ajimu da wuri da kowanne zai fita domin kanshi ya je na nema domin kanshi, kaga zai zama mana da wuya. Amma mun yi kira da muryan na nakasasu gaba daya, ina ji zafi jinmu da sauri, dalilin da ya sa mun samu kafa wannan kungiyar can.
To akwai nakasasu waɗanda a ce irin ku waɗanda Allah ya ba su zarafi har sun yi karatu, wa'ansu a ce suna aiki, amma idan ka duba batun nakasasu a Najeriya akwai waɗansu ɓangaren da zaka ga ba su samu wannan zarafi ba, sai barace barace. Akwai a wannan kungiya ta ku akwai abin da kuke yi don ganin cewa su ma waɗancan wato an buɗa musu hanya na samun ilimi domin su kauce ma waɗannan barace-barace?
Dalilin kenan da yasa muna kuka, muna kira, saboda duk wani abun da za a yi game da gwamnati a samu a sama ciki, domin da ana sama ciki ba za ka ga wani ya fita yana bara ba. Domin kasa wani zai ga zai kwana yau ba abinci, gobe tashi ba abinci, gashi kuma yana da iyali kaman ku masu lafiyan da kuke da shi, dole ne zai fita bara. Amma ba son mu bane mu ga yan uwan mu ko kuma mu ga membobin mu suna fita bara ba. Gwamnati ta bude hanyoyi ma na kasasu, ko ta fannin aiki ko ta fannin samun abun rayuwansu su gani, ba za su sake gani wani nakasashe yana bara a hanya ba.
To in kai batun aiki, a ce misali kaman makaho, wani aiki kake ganin kaman ya kamata a bashi domin ya inganta rayuwarsa?
Duk abun da ke kina yanzu ba ke ma kina aikin da aikin ki ba, ki gwada wani makaho ma ki gani aikin da kina yi na ga zai yi fiye da abun da ke ma kina yi. Domin rubutu ne, magana da kina shi ma zai rubuta. Gashi nan Allah ya ba mu wani rayuwa na yanzu mai kyau, wanda shi ma a recording da kina shi ma yana da mun recording. In ma rubutu ne ma shi yana da computer ma, yanda ke kina buga computer shi yana yi. In typing ma shi na yi, typing da kina yi shi ma yana yi. To me ne wanda ba zai yi ba?
To sai dai hukumar kare haƙƙin na ƙasassu na cewa gwamnatin ta Plato na bakin kokarinta wajen daukar matakan sassauta wahalhalun masu bukata ta musamman. Sanin manufar karin maganar da ke cewa mai daki shi ya san inda yake masa ruwa, yasa aka damka ragamar wannan hukuma a hannun wani bebe, abinda ba kasafai ake samun irinsa ba a kasashe masu tasowa irinsu Najeriya.
Sunana James David Lalu, ni ne chairman Plateau State Disability Rights Commission.
To menene wannan hukuma take yi domin na kasassu?
A kashin gaskiya wannan guri aka yi ta domin tsaron yancin nakasassu, wato makace nakasassu ya dun kumshi daga makafai, kurame, guragu da kutare. Tika gaba daya a nan gurin ya hadu da kuma masu farin fata ana kiran su albino. Saboda haka mu wannan aikin da muke yi shine abinda muka gane shine a kota ina ana cinyanci wa'innan mutane. Gwamnati ta ba mu aiki anan domin mu tabbata sun yi bacci idanun su a rufe, domin kuma mu tabbata abinda ya zama haƙin su ya shiga hannun su ya zama nasu.
To ya zuwa yanzu wadannan nasarori aka samu a wannan hukuma?
A kashin gaskiya akwai abubuwa na farantawa da suka faru a nan gurin. Na daya, a gefen karatu, wannan ofis tana ba da goyon baya man na kasassu wa'inda suke sun sa su tafi makaranta. Akwai wa'inda suke makaranta suna zuwa suna samun gudunmawa nan da gurin kudin makarantansu da kuma kudin abincinsu da sauransu. Akwai wani ma kurima ne ya gama makaranta a America, sai kuma da lokacin yayin suka kai shi sai kudi bai iya ya kai ba, ya kawo kukan shi nan gurin nan. Mun dauka kuka mun je mun gaya ma gwamna ya bashi kudi sama da miliyan 3 saboda samu a sasantar da komai. Gwamna ya ce mana mu tabbata ya dawo gida sasuwa bashi aiki, to mai tabbata abinda ya kwaso a America ya zaya amfani da shi a nan, to mun cinka banka samu. A jefin aiki a wannan guri mun yi kokarinmu, mun dan susuka disable a gurare daban-daban da suka yi samun aiki. Yanzu haka gwamna ya ba mu oda na ɗiban ma'aikata a nan kuta 54, a cikin wayannan 54 kuwa masu yawa dole ne za a ba ma na kasassu, saboda wannan ofishi namu ne ba na wani ba ne. Saboda haka dole ne an zo nan a same mu, mu ne a nan muke aiki a nan. Wannan abu abu kuma na ya kafa wata babban tarihi saboda tunda akai tarihin Plateau daga fari zuwa yanzu ba iya taba samun wani gwamna wanda har zai ce ya diba ma'aikata kaza na kasar su a ba su aiki sai wannan a yanzu maka fara Allah kuma roƙo mu shine Allah ya sa ta shiga ba haka ko kuma na kace su da wayin da suke jari suna iya samun goyon baya domin cin gaban jarin su wayin sun su yau sun je sun kafa kungiyoyin su ana kiran shi cooperative society an kafa kungiyoyin guda 20 chip mu muka biya kudi kafa aka basu takarda na komai da komai sun register aka basu takarda yanzu haka muna kokarin su su kasuwa inda ya kamata wannan ofishin Fadama da ofishin Plasmeda da kuma ofishin Potato Baluchin na noman dankali da sauran su gaba da muna kan su su kasu suna kan tafiya kuma suna samu taimako domin su samu su yi ari da zai taimake su duk wayannan abubuwan da muke yi anan muna tabbatawa ana babbayarwa yana tafiya
to mun sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu ji ci gaban tantaunawar da Zainab Babaji ta yi da shugabannin na kasassun jihar Plateau a madadin ta da bakin shirin na yau ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka huiba ku jama'a tambaya nike da
hannayen shi kuma yana mana cewa a can ana diban jini kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har da wani tabo da bamu tada bai da ma ciwo a wurin ciwo haka a bude
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin yaya ta faifan bidiyon cin zarafin wata mace da dan majalisa mai wakilta Adamawa ta tsakiya yayi Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba likiciya babban asibitin kasa dake Abuja da take zargin cewa an yi wa danta kurma dan shekaru 6 fiade da gasa mashi akuba a makarantar kurame ta gwamnati dake Kuje Abuja zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya bayan gabatar da kashin farko na bayanin nata kuma muka sami labarin cewa Hukumomi sun kai ziyarar bazata makarantar sai dai kawo yanzu bamu samu wani karin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba. Ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakilin mu Madina Dauda.
Hannayen shi kuma yana mana cewa a can ana diban jini. Kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har da wani tabo da bamu tada bai da ma ciwo a wurin. Ciwo haka a bude. Muka yi ta mamaki yaya haka. Ya je gida ya je cikin kayan akwatin na kayan asibiti. Na first aid sai ya ciro sirinje ce gashi irin a can babba ake diban jinin shi da shi ake zubawa a kofi ba babban su a can
a jajinin jikin shi a zuba a kofi
eh haka ya mana bayani yace ana zubawa sai a mika wa babban sai babban ya sha yana muna jin abun naka muka kasa bacci daren nan sai da safe muka tashi muka wuce makaranta aka hada mu da
kuka je makarantar nasu
eh saboda ya mana bayani ya nuna cewa kaman seniors in su ne kaman manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana sai muka ce to tunda hakan ne bai mana maganan bayanin cewa akwai malami ba ki to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu the vice principal da har shi mai duba su a hostel din da muke waje ya gaisa da mu lafiya muka gaisa yana magana muna shiga cikin office din principal ba mu masa bayanin haka sai principal din yace ya gode da wannan yadda muka gaya mishi wannan zai duba zai tabbatar ya duba yayi binciken nan da kyau yace dan Allah kada mu gaya ma police in an gaya ma police yayin na mana hoto a saman kan shi yace gashi fa wannan principal din da ne shine kafin shi ya karba hannun shi yace principal din nan fa an samu wani damuwa da principal din ne sai ya je kira police yaran nan suka haukace suka masa duka har ya suma ya shiga koma ya mutu motan shi ma suka babbata to da ya fada haka
shi principal din ke baku wannan labarin
eh sai tsoratar da mu sai muka tausaya mishi kuma don ya ce shi sauran shekara daya zai ritaya dan Allah kada mu kira mishi wani damuwa saboda haka shi zai duba hankali zai yi binciken nan a hankali kada mu kira police
ya sunan principal
Mr. Onoja sai muka ce to sai muka amince kuma da shi saboda muna masa kallon tun da shi ya dade da ya duba yaran nan zai san yadda zai biye da su wato deaf psychology ko ce bari mu bi a hankali sai mana sai roke mu sai ci dan Allah duk abunda za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar wato kungiyar iyaye da malamai sai muka ce to a gaban mu kuma sai yana ta me duba su a hostel din tsawa yana ta masa fada abu haka na faruwa baka taba fada mana baka taba gaya mana ba shi malam ya haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana a gaban nan da ake fada ana tsawata mishi ana tambayi sai kuma yayi tsitiye shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba principal na ta masa fada so daga bayan kada fa suna ta mana acting ne fa kina ta fada shi bai ce eh bai ci a ciwo ana abubuwa a hostel din nan ba sai muka ce to bari mu ba su benefit of the doubt dai sai ya ba mu number PTA chairman sai muka buga wa PTA chairman muka shirya zamu haɗu da shi the next day
washigari
sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can national hospital inda ake duba Imran sai yayi mana bayani yace shi ma kai ke fama da yar shifa tana ta faman ciwon koda yanzu haka take kwanciya a asibiti wani lokaci har wata daya haka shi da iyalin suke ta fama yace saboda makarantar nan ne toilet ɗinsu ba hayan su ba tsafta duk akwai damuwa a wannan makarantar wallahi suna ce ha to dana da yazo na term daya ma ga abun da ya faru Allah ya kyauta yanzu ina tunanin sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan nace kai Mr. Vincent wato shi PTA chairman gaskiya ga mun mu duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a randa muke masa wannan karan ya mana complain cewa aiko kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin mu san da aka mana bayani muna aje naira 100 don shi a sayi ma Imran shinkafa da miya stew kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samu wai sai wuraren karfe 10:11 to kaga yaron dake boarding da safe zai tashi da dan jin yunwa ba daman ka ci zaka bar yaro haka har karfe 11 to haka muke aje naira 100 kowane rana saboda a sayi mai shinkafa da miya sai kuma shi yake
wa kuke ba kudin sayan shinkafa da miya
akwai guardian din shi wata malaman su ita muke bayarwa da Allah ya taimaka ana sayan mishi abinci don kada ya zuru na da yunwa
to ita lokacin da ake daukar Imran ko kuma ayi irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanan su ita tana ina
ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye Imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in ni nuna mata su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayani
a cikin makaranta kenan yana tsoro
eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abin da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kuɗin sola saboda haka tunanin to kada yaran nan ba suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma Imran touchlight har hudu sai a ce ya bata haka muke siyan touchlight ko da yaushe to da ganin haka sai na yi ma PTA chairman bayani gaskiya PTA chairman fa dole mu tashi mu taimaki yaran nan mu duba mu gani na ce gaskiya mun nemi taimako wurin saboda makarantar nan fa neman taimako ne ba wuta ga feeding ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ya ce gaskiya hakan ya kamata sai ya ce yanzu abinda zai faru zai shirya da secretary na PTA a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya su NDLEA su primary health care sai na nema numban shi executive director
to kafin ko kai ga yin wasiƙo ba ku je kun yi ƙaran wannan abin ba
a'a shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police ai mun so bayan mun masa bayanin nan mu je DM police station na kuje mu je mu ba da complaint to yayi yadda ya ba mu tsoro haka nuna mana cewa kada mu je ga police shi sa muka hakuri muka danna zuciyar mu dan uwa ma sun ta mana fada yaya haka abu zai faru ba mu je mun yi complaint ba
sai ko ka dauki Imran ko ka kai shi asibiti kawai
eh rana washegarin da yake mun kai shi asibiti sai aka ci gaba aka dudduba shi aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk jazir gashi na abude sai aka tafsai likitan suka duba suka ce gaskiya wannan yaron nan ga yadda bayanin yaron nan yayi fada ga abubuwan nan gaskiya yaron nan an luwadi da shi ne
to da aka bincika cewa an yi da shi sai aka yaya a cikin asibiti kun an aje shi a asibiti ne an masa aiki ne mai aka yi
a'a daga farko Imran baya bacci da kyau a gida da ya dawo sai shi dan Allah duka a zo a kwana daki daya da shi sai ya ci kada kashe wuta da dare ya tai kuka kukan dare da firgici ko kafanka ko zani ne dan taba shi sai ya tashi da gudu sai gusan buga kanshi a bango sai ka kama shi to mu haka muka ta fama da shi da wannan abun bayanin nan ya fito sai mu ƙara ganewa okay wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi to ta hakan muka hada da wannan don an babba mu magunguna mu dinga bashi to da zamu mu so mu ganshi mu kai shi ayi masa aiki da wuri amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder wato kaman yawa so mu ji da bashi lafiyan wannan tukunna saboda ina za a iya duba yaro a yi masa aiki a wannan halin dole ne sai an tattara shi wuri daya
hankalin shi ya dawo jikin shi
hankali ya samu sauki to hakan amma yayi ta zaman ruwan gishiri an ta mana bayanin an ta bashi antibiotics duka har aiki a hakorin shi ma an yi masa saboda an ashe bugashin da aka yi ta yin nan da bai cin abinci a ta bashi paracetamol likita suka ce ba damuwa mu ta bashi paracetamol ta zazzabi da yamma da na gaji na bashi wani antibiotics yana sha bayan kwana uku muka jimka ga likitan hakori sai gashi an ga iwa ya taru a saman kashin nan san da aka cire hakori don ya ji dadin warkewa da
To lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya anan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu. Kafin nan a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafin sa a makarantar gwamnati ta Kurame dake Kuje Abuja. Da kuma wakiliyar mu Madina Dauda da tayi mana hira da ita sai kuma Chibahiro Dododo daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan su
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Kisa kisa kia kigerehne ya yigidesa Asuchi yata Dure pisani